Allahu barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na cikin rahma, shirin da yake ba ku dama da mu haiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 18 ga watan Sha'aban na shekara 1444 bayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Maris na shekara 2023. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Salim Umar Jalle OON, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akanka Allah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايغك يمقوى ما سو كلو دسولارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنجي سبحانه وتعالى أتكي لتاف سمي جرما أتكي سورة المؤمنون ألا نتشوى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولنا آيوي أبنجي سبحانه وتعالى يناس بعد صفا متاني وعند سكير ما سوء لقيقين يا أجونا سوجا أيكة الخير الله يفعل صفوف انسو بمن ya bayyana wa mu'minai cewa ga waɗanda suka cancanci wannan sifa ko kuma wannan tagomashi na kasancewar su masu tsere tsere da rigege ne a cikin aikin alkhairi. Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, lalle waɗanda suke cike da tsoron ubangijinsu, wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun, waɗanda suke yin imani da ayoyin ubangijinsu, والذين هم بربهم لا يشركون وَدَدَ بَاسَ حَدَ قُوَا دَ أُبَنْجِجَنْسُ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وَدَدَ سِكِي بَايَرْ دَ أَيْكِنْ كِرِكِي وَتُسِكِي أَيْكَتَ كِرِكِ أَيُّكَنْ كِرِكِي الْحَالِ زُكَى تَنْسَ سُنَى تِكِرَ تُعُرُوا أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ جِوَا سُوبَا سُكُوبَا وَنِجُوَا دَ أُبَنْجِجَنْسُ الَّتِي أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ waɗanda su suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun, su masu rigegeniya ne a cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya kamar yadda muka ambata yana bayyana bayinsa waɗanda wato suka riga suka wato wuce sa'a suka kuma aka kasa cin musu aikin alkhairi, waɗanda har kullum kunnansu a buɗe yake don su ji wani ayyukan alkhairi ya kasance suna cikin waɗanda za su aikata, waɗanda duk sanda suka ji wani kira na Ubangiji subhanahu wataala sukan ansa wannan kira, duk sanda suka ji wani umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kokarin zartar da shi, duk sanda suka ga wani abu da Allah subhanahu wataala ya tanadar wa waɗanda za su aikata shi kyakkyawan sakamako, sukan yi kokari su ga cewa suna cikinsa. Allah ya sifanta waɗannan mutane da cewa su ne mutanen da suke cike da tsoron Allah, zuciyarsu take cike da tsoron Allah. Walladhina hum min khashyati innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, da suke zukatansu suke cike da ganin girman Allah da tsoron sa, da tsoron tsayawar su gaban sa, da tsoron abin da ya tanada na hukuma ga wanda ya karkace masa. Saboda har kullun zukatansu cike suke da wannan tsoro, daka suna tsoron a ce ga wani umarni na Allah subhanahu wataala ba su yi aiki da shi ba, ko kuma ga wani hani Ubangiji subhanahu wataala ya yi ba su kauce masa ba. Allah ya sifanta su da cewa su ne masu imani da ayoyin Ubangiji, wato abubuwan da Allah subhanahu wataala ko ayoyin da ya saukar a cikin littafinsa ko kuma hukunce-hukuncensa da ya gudanar a kan harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam wato sunnarsa sun yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai gaskiya ne kuma duk abin da zai faɗa a littafinsa gaskiya ce sannan kuma duk abin da zai yi umarni da shi ko ya yi hani adalci ne sun yarda cewa duka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na addini da abin da ya yi na wa'azi da jan hankali duk wannan daga Allah ne kuma sun yi imani da shi don haka sun imani da littafin Allah sun imani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da cewa abubuwan da suka kunsa gaskiya ne kuma abin da suka kunsa maslaha ce ga rayuwar dan adam ga rayuwar al'umma duka sauraka baba ba sa ta baba akan abin da suke ji ana karanta musu na ayoyin Allah har kullum sannan kuma ba sa shirka da Ubangiji ba sa yadda su yi wani abu ba dan Allah ba duk abin da za su yi da ayyukan da za su yi ko abubuwan da za su bari marasa kyau suna yi ne dan Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a ransu shi ne a zuciyarsu shi suke halartowa ko yaushe ba sa yadda wani daga cikin halittun Allah wani mahaluki ya samu wani kaso daga cikin aikinsu niyyarsu kullum mai tsarki ce abinda suka sa a gaba shi ne neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala abinda suke jin tsoro shi ne fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ba su yadda su yi shirka ta zahiri ko ta baɗini ba ba su yadda su yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala babba ko ƙarama ba ba su yadda su yi shirka a cikin maganganunsu ba ba su yadda su yi shirka a cikin ayyukansu ba ba su yadda su yi shirka a cikin niyyarsu ba wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ba sa shirka da Ubangijinsu a cikin dukkan wani abin da ya ba su ko ya ubarce su da shi ko ya sa su yi ko sai su koyace su bari sannan Allah subhanahu wa ta'ala sifanta su da cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila su da suke gabatar da abin da suka gabatar da kyawawan ayyuka duka wani aiki kyakkyawa da suke yi suna yin shi zukatansu a cike da tsoro an karba ko ba karba ba Allah ya yarda da abu ko bai yarda da shi ba ba sa yaudarar kansu ba sa rudar kansu da cewa abubuwan da suke yi Allah subhanahu wataala ya yarda da wannan kuma ya karba daga gare su illa iyaka suna jiran sakamako ba sa jefa kansu cikin wani rudi ba sa jefa kansu cikin wani jiji da kai har kullum suna kyautata aikinsu kuma suna cike da tsoron shin an karba ko ba karba ba don haka a cikin wannan yanayi suke bautar Allah qulubuhum wajila domin sun tabbatar da cewa za su koma zuwa ga Ubangijinsu kuma babu abin da zai kwace su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala su kyawawan ayyukansu babu abin da za su gani ya faranta musu rai a wannan ranar su kyawawan ayyukansu saboda haka suke cike da tsoro suke kaffa cikin duk abin da za su aikata suna fatan su yi kyakkyawa kuma suna fatan Allah ya karba suna jin tsoron kuma su yi wani abin da ba daidai a cikin aikinsu ba Allah ya mayar musu da aikinsu to Allah ya ce waɗanda suka tara waɗannan sifofi zuciyarsu take cike da tsoron Allah suka yi imani da Allah subhanahu wataala ba sa shirka da shi zukatansu suke kyawawan ayyuka sannan suna cike da tsoro waɗanda suke haɗa waɗannan sifofi guda huɗu Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati to waɗanda su ne suke gaggawa wajen aikata alkhairi su ne waɗanda har kullum so suke su ji kiran Allah subhanahu wataala da manzansa so suke su ga mai umarta su yi kyawawan abu dan su ga sun aikata wanda zai hane su daga mummunan abu dan su kauce masa saboda har kullum suna ganin cewa abinda suka yi jiya bai isa ba abinda suka yi shekara banda abinda suka yi shekarar baya bai ishe su ba har kullum cikin gaggawa suke suna rigegeniya a junansu kowa yana so ya wuce dan uwansa a cikin aikin alkhairi sai ulaika yusari'una fil khairat wa hum la yasabiqun don haka waɗannan ayoyi a dunkule duka suna nuna mana cewa dan adam mu'mini kamar yadda wannan ayoyin suka zo a cikin surar da Allah ya kira ta suratul mu'minuna surar mu'minai ya buɗe ta da faɗin sifofin mu'minai to mu'mini su ne waɗanda har kullum so suke su ji ubarnin Allah da hannunsa, so suke su ji mai Allah yake so, mai kuma Allah baya so, kuma sun yi imani da wannan akan cewa shi ne abin da zai zama musu maslaha a rayuwarsu. Sannan bayan haka su ne waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa ba su haɗa Allah da komai ba cikin ayyukansu. Bayan wannan kuma duk aikin da za su yi suna cikin fargaba da tsoro, ba sa ruɗin kansu da cewa sun yi aiki na ƙwarai. Ba ƙaramin wato cuta ba ce take kama zuciya mutum ya riƙa jeji da kai da irin abin da yake aikatawa kyawawa, ya riƙa ganin kamar cewa shi ya gama komai, kuma yanzu shi yake jiran alƙiyama ta tashi ko ya mutu a fara nuna masa sakamakonsa, saboda shi ya riga ya gama komai. Cika baki baya da kyau ba abu ne da yake da kyau ba, ba abu ne da ya dace da sifar mumini ba. Ya riga cika baki da aikinsa, ya riga cewa nayi kaza nayi kaza, har ma ya riga gantsantar da zuciyarsa cewa shi kenan yayi gaba abin da yake so, yanzu shi Allah ma san shi yake yi, kuma jira kawai yake alƙiyama ta tashi ya samu sakamakonsa. Wannan ba ɗabi'a ce ta mutumin kirki ba, ba tabi'a ce ta mumini ba, kuma duk wanda yake wannan ba za ka same shi yana rigegeniya a cikin aikin alkhairi ba, saboda yana ganin cewa ya riga ya yi tun jiya ko tun shekarar jiya, tun watan da ya wuce ko shekarar ta gabata, aikin da ya yi ma ya gamsar ya ishe shi. Don haka yaushe za ka same shi cikin masu rigegeniya, masu tsere da 'yan uwansu a cikin aikin alkhairi? Duk wani abu da za a zo da shi na aikin alkhairi ba za ka gan shi yana haba-haba da wannan aiki ba, ko yana ta kokarin ya ga cewa ya wuce gaba wajen aikin wannan alkhairi, don ya riga ya zantar da zuciyarsa cewa shi ya gama komai. Sabanin waɗanda suke muminai, su kullum gani suke yi cewa masu gazawa ne masu kasawa ne, kuma sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa gashi Allah subhanahu wataala ya musu admission, ya saukar da kyakkyawan shaida a kansu, sun samu yardarsa kamar yadda suka yarda da shi, shi ma ya yarda da su. Sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Duba kaga yadda Ubangiji subhanahu wataala ya musu al-bishr da cewa ya yarda da su, sun yarda da shi, ya kuma musu kyakkyawan tanadi na gidajen aljannatai wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, za su shiga ciki su zauna har abada. Allah ce wannan shi ne babban rabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ya ba su, wannan shaidar da ya musu da cewa ya yarda da su, da alkawarin da ya musu na gidan aljanna bai sa su ruɗi kansu ba. Hakanan Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah ce hakika Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya, ya kuma san abin da yake cikin zukatansu, ya saukar musu da nutsuwa, ya kuma musu kwatewa, wato sakamako da wani fatahi da kusa. Duk da wannan wato shaida da yabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa waɗannan sahabbai da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a, bai'atul ridwan a Hudaybiyya, duk da wannan bai sa sun saki jikinsu sun miƙe ƙafa ba, sun yi abin da suka ga dama, to Allah riga ya ce ya yarda da mu, Allah ya ce ya san abin da ke zukatanmu, Allah ya ce ya tarada mana gidan aljanna da za mu zauna ciki har abada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo wasu ɗaiɗaikunsu ya yi musu wannan albishir da aljanna, ya kira su da sunayensu: Abubakar fil janna, wa Umaru fil janna, wa Aliyu fil janna, wa Talha ibnu Uthman fil janna, wa Aliyu fil janna, wa Talha ibnu Ubaydillah fil janna, wa Abdurrahman ibnu Auf fil janna, wa Sa'ad ibnu Malik, Sa'ad ibnu Abi Waqqas fil janna, wa Sa'id ibn Zayd fil janna, Talha ibn Ubaydillah fil janna, Amir Abu Ubayda Amir ibn Jarrah fil janna. Nabi dai kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya, ce duk 'yan aljanna dai, amma nan bai sa ɗaya daga cikin su ya zauna ya miƙe kafa ya daina ayyukan alkhairi ba jin cewa ai shi Allah subhanahu wataala ya masa albishi ga aljanna annabi ya masa albishi ga aljanna ya tabbatar da cewa dukkan aljanna ne Nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu ɗaya da zai hada ya halicci ya gibbadar da zai shiga da zai shiga wuta yake gaya wa sayyidina Umar da Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya tsinkaye ga mutanen Badar yace ku je ku yi abinda kuka ga dama na gafarta muku amma dukan su in ka duba rayuwarsu za ka ga cewa ba su yi ƙasa a gwiwa ba ba su yi sanyi ba wajen aikin alkhairi haka suka rayu cikin gwagwarmaya da hidima da hidimtawa addini da yawan ibada da gujewa duniya da kuka saboda tsoron Allah haka duka suka rayu suna cikin da firgici da tsoro sayyidina Umar har yana zuwa gurin Hudzaifah ibn Yaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da shi wani sirri da gane da munafikai yace yace ina roƙonka ina hadaka da Allah Annabi ya ambaci surana a cikin su yanda wancan albishir ya halarci Badar ya halarci bai'atul ridwan gashi kuma cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan shi ta Umar fil janna amma wannan duk bata sa ya rika jin tsoron kada kuma ya kasance cikin munafikai ba wannan ita ce sifa ta mutanen da suke gaggawa cikin aikin alkhairi haka jama'a duk sanda aka ce ga wani aikin alkhairi ya taso kana da ikon da zaka yi tarayya a ciki to kada ka rika duba cewa ai jiya nayi shekarun jiya ba nayi kaza nayi ka rika wannan ya sage maka gwiwa ko ka rika ganin cewa kai abin da baka san cikin ayyukan ka ba wanne ne zai shiga da kai aljanna baka sani ba baka san dalilin me zaka shiga aljanna ba wataƙila wani abin da kake ganin ba shine wani abu a gurin kai zama shine kuma komai a wajen Allah saboda haka zaka ga sahabbai har suka ko har suka kuma ga Allah ko wannan su cikin himba yake da kokari da kazar-kazar da fadi tashi wajen aikata alkhairi da neman yardar Allah subhanahu wataala ina ka samu dace
amin sama ne muna mai saka tunda mai ta farko ya ta zuba da wata take cewa mana ita cikin mace ce kuma ta yi aure ba tare da sanin iyayenta ba ta ce wanda suka yi auren da shi dan Pakistan ne kuma suna bin mazhabar Hanafiya kuma ya ce mata hakan babu komai sai take cewa da Allah malam a taimaka mata a bata shawara tana so ta gyara rayuwarta
wannan ba daidai ce ba mazhaba ba ita ce shari'a ba mazhaba fahimta ce daga cikin fahimtar malamai da suke wa shari'a sukan yi sabani akan wasu mas'aloli amma ba wai yana nuna cewa duk abin da suka yi sabani akan sa ba kuma kowa ya rike kowace yana da gaskiya ba a'a akwai abin da wani yakan dace da gaskiya wani kuma ya saba mata kamar wannan mas'alar ta cewa ana iya aure ba tare da wali ba wato mace tana iya aurar da kanta in mazhaba ce ta Abu Hanifa cewa mace za ta iya aurar da kanta wanda ya saba wa sauran mazhabobi daga ciki har da mazhabin Malikiya da muka sani a nan kuma sannan waɗanda suka saba Abu Hanifa su suka fi nasoshi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar dikin hadisin Abu Musa al-Ashari cewa la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidi adlin babu aure sai da wali babu aure sai da wali da sadaki da kuma shaidu bi adalai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore samuwar aure ma'ana ingancin sa koda kuwa an daura shi matukar dai babu wali a cikin sa to na aure bai dauru ba a shari'ance babu shi ne koda gashi a zahiri ana ga an yi aure amma a shari'ance ba aure akai ba shi yasa nace la nikaha illa bi waliyyi sai an samu waliyyi wanda shine zai bayar da mace ubanta ko danta ko dan uwanta shiqiqi ko bafanta wanda dai suke asaba su za su bayar da aurenta ba wannan sai wannan ba wannan sai wannan kamar da malamai suka yi ta bayani a littafai saboda kuma mace ba ta aure da kanta Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ayyu imra'atin kahat nafsaha fa hiya zaniya ba mace da za ta aurar da kanta sai karuwa wacce take mazinaciya wanda bata san menene aure ba ita ce za ta bada kanta a matsayin ta bada kanta aure saboda haka dukkan auren da babu wali to aure ne batacce, aure ne batacce ko da an samu saboda wani dalili, wasu malamai ko wani malami na wata mazhaba ya ce ana iya yi, to takila bai ga bai hadu da nassoshi na hadisa da sallallahu alaihi wasallam suke ba a ba abin nan. Allah subhanahu wataala ya ce fankihu hunna bi izni ahlihinna, ko aure su da izinin iya wato ahalin su, ahalin su sune waliyan su, sune waɗanda auren abin auren da su yake hannun su, saboda sai da izinin su ake auren su. Sace fankihu hunna bi izni ahlihinna, Allah bai ce zai yi aure da kan gaban kansu ba, cewa da izinin ahalin su sune waliyan su. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuha alladhina amanu idha talaqtum an-nisaa fala junaha alaykum talaqtum an-nisaa abna wala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf wala ta'duluhunna, yace kada ku hana mata sa auri wadanda suke so yayin da suka yarda a junan su. Ta yaya mutum zai iya hana mace ta aure? Iya zanta shine waliyinta, shi zai bada ita, saboda in zai bada ita da yadda ya kiyarda ya bada ita ga wanda ya fito neman ta, kaga ya hana ta aure. Inda a ce mace za ta aurar da kanta, to babu wani bukatar a ce kada ku hana su, tunda tana da damar ta iya aurar da kanta. Kaga ba za a ce kada ku yi adlu ba, al'adlu shi ne a hana mace ta aure duk wanda ya fito zai aure ta a kimada auren ta gare shi, a kiyarda ya aure ta. Wannan shi ne, wannan duka a hujjoji ne da wasu da dama alqur'ani da suke nuna cewa waliyi sharad da bin rukuni daga cikin rukunan aure. Idan babu shi babu aure, kamar auren da za a sare da sadaki, a ce za a yi aure amma babu sadaki an ba da ita kyauta, wannan shi ba kaga ba aure bane, auren bai dauri ba. Saboda haka dai har ta yadda cewa ta auren da kanta ga wani, saboda shi ya ce a mazhabar su haka ake yi, to za mu san cewa mazhabar su ba shari'a bace. Shari'ar Allah ga abin da ta nuna, alqur'ani ga abin da ya nuna, hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka nuna, kuma ke mazhabar da take kasar ku ke bautawa Allah da fahimtar malaman ta ba haka suka nuna ba. Don haka ba dalilin da zai sa ke yadda ki aurar da kanki ga wani kawai saboda ya ce mazhabar su ta yadda ki aure shi, kuma wannan aure ba aure bane, aure ne da babu shi, wajibi ne ku rabu, kuma nemi gafarar Allah, nemi yafiyarsa. Abinda kuka yi a baya Allah subhanahu wataala ya yafe muku, in kun haifi ƴaƴa ƴaƴanku ne suna a matsayin ku ne iyayensu, amma dai wannan aure ba zai ci gaba a haka ba.
To sai wani yake cewa malam ya ji an ce alqur'ani zai yi ceto ranar alkiyama, to shi yake tambayar shin gundaran alqur'ani ne zai yi ceto ko kuma surori daga cikin alqur'ani ne za su yi ceto?
Kace alqur'ani ana nufin duka alqur'ani, ana nufin kowane bangare na alqur'ani, wani bangare na alqur'ani sunan shi alqur'ani, sura daya a cikin alqur'ani suka yi aya daya a cikin alqur'ani sunan ta alqur'ani. Ba za ka ce alqur'ani ba ana nufin sai daga farko har ƙarshe ba. Nabi ce iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ahli yawm alqiyama, da yake cewa ku karanta alqur'ani zai zo yana mai ceton ahalin sa ranar gobe kiyama. Ahalin sa sune masu karanta shi, suna aiki da shi, zai zo yana mai ceton su. Saboda haka idan mutum abin da ya iya na alqur'ani yake karantawa, wannan alqur'ani kuma zai cece shi ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wataala ya ce qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, qur'an al-fajr ana nufin karatun sallar asuba, ko ana nufin sallar asuba, amma aka ambaci ita sallar asuba da karatun alqur'ani, saboda sallar asuba ita ce sallar da ake yi ake tsawaita karatun alqur'ani a cikin ta. Ana karanta annabi sallallahu alaihi wasallam karanta daga ayat 60 zuwa 100 a cikin sallar asuba, saboda haka aka kirawo ta da qur'ani, saboda wani bangare ne muhimmi a cikin sallar asuba. To kaga sallar asuba ba saukarar qur'ani ake abin daga farko har ƙarshe ba, wani bangare ne ake karanta a ciki, amma aka kira ta da alqur'ani. Allah subhanahu wataala ya ce iqra'u faqra'u ma tayassara min alqur'an, ku karanta abin da ya sauka daga alqur'ani, ku karanta wasu ayoyi na alqur'ani, to su ba waɗannan abin da ku karanta sunan shi alqur'ani. Saboda haka aka ce iqra'u alqur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ahli yawm alqiyamah, ba wai ana nufin sai wanda ya haddace qur'ani shine alqur'ani zai ceta ba, zai zama mai abocin karatun alqur'ani ne, ba abincin karanta alqur'ani ne ko da a ce sura 1 2 3 izu 1 izu 2 ya haddace ko ya iya karatun su sosai ne yake limantar karanta su wanda da cikin ahlul qur'ani ba wai lalle sai mahaddaci shine zai zama ahlul qur'ani ba yawancin sahabbai yawanci kamar yanda yawa daga cikin malamai suke faɗa ba su da cikin qur'ani ba kaga kuma ba za ka fidda su daga cikin ahlul qur'ani ba wai za ka ga ana lissafa sunayen waɗanda suka dace ba da cewa wane wanda yake raba su da yawa da suna da yawa to ba zai yi ba a fara ma magana lissafawa to ba saboda rashin yawan su sai zato ana haƙe abin nan lissafa su to ko ba na jin wani zai fitar da su daga cikin ahlul alqur'ani shi hadisin wannan da yake qira'u alqur'ani fa inna ya ce wa kiyam shafi'a al-ahli shi da yake wa qira'u az-zahrawaini al-baqara wa al-imran ku karanta masu haske guda biyu sune baqara da al-imran za su zora na gobe kiyama ka annahuma kama matani aw firqani min tayrin sawaf yuhajjani an sahibihima yawm al-qiyama za su zo gansu kamar gizagizai guda biyu ko kuma ungiyoyi biyu na tsuntsaye da suka yi sahu a sama suna kuma barin baya da kariya ga mai karanta sura na gobe kiyama daga surar baqara da sura al-imran aka ambata su kadai haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci karanta abin suratul sajda da suratul tabara cewa a karanta su lokacin bacci a dusar rasulun ce sura tabara ayoyi 30 za su yi ba wa mai karanta su kariya ranar gobe kiyama saboda ba wai sharadi dole sai sun kasance sai mutum ya haddace qur'ani gaba ɗaya ba sannan zai zama ahadinsa sannan zai samu cetar sama
sai wanda yake cewa malam shi menene hukuncin wanda ya kashe kansa shin da gaske ne ba a yi masa sallah kuma ba a yi ma ya uwansa ta'aziyar mutuwarsa kuma sannan ba a mai addu'a neman yafiya gurin Allah
kashe kai babban zunubi ne mutum ya kashe kansa Allah ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah bai tausaya muku ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa duk mutumin da ya sha wani dafi ya mutu ya sha wata guba ya mutu zai zo ranar gobe kiyama ya sanar masa azaba da wannan gubar da ya sha a cikin mutar jahannama haka nan wanda ya dauki wani abu ya cakawa kansa ya kashe kansa shi ma ranar gobe kiyama mutar jahannama za a yi ta masa azaba da wannan abu da ya kashe kansa da shi haka nan wanda ya jeho kansa daga wani kororuwar wuri ya mutu to shi ba haka nan a ranar gobe kiyama zai ta suntuwa a cikin mutar jahannama saboda haka sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kisan mutum ya kashe kansa ba karamin laifi ba ne laifi ne wanda yake cikin manyan kaba'ir kashe kai ba kafirci ba ne wanda ya kashe kansa ya aikata kabira ya aikata wato ya aikata wani laifi babba da ya cancanci azabar Allah subhanahu wataala da ubarsa amma kuma ba kafircewa ya bar musulunci ba ba kuma shirka ce da Allah ba ya rayu wa Allah laifi ya hana shi abu kuma ya yi rayuwarsa ba mallakarsa ba ne yadda ya ga dama da ita a mallakar mahaliccinsa ne da ya bashi ita shi yake da mallakar kansa don haka ba da iko je sarayar da rayuwarsa da kansa ajalinsa bai zo ba wato ubangiji subhanahu wataala bai kawo sanadiyar mutuwarsa a lokacin ba ya dau wani makami shi da kansa ya kashe kansa ko shakka wannan laifi ne babba ko mutumin da yayi wannan ya aikata kabira amma bai kafarta ba duk kuma mutumin da bai kafarta ba ana neman masa gafara mai shi wanda ya mutu yana shirka ne shi ne ba a neman masa gafara ko ya mutu kafiri wannan shi ne ba a neman masa gafara amma wanda yake musulmi ko da ya mutu cikin wani aiki na saban Allah ana iya neman masa gafara Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta ai shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama saboda kai yana karkashin mashi'ar ubangiji in Allah ya ga dama ya yafe masa Allah ya ga dama ya kama shi da azabar laifin da ya aikata kuma ba a cewa kwata-kwata ba a yi masa sallah kila wani babban mutum ko wani babban limami wanda aka sani cewa yana yi wa mutane sallah saboda ya zanto uba ya ƙi masa sallah shi da karan kansa amma ba zai hana a yi masa sallah ba ce ni ba zan masala ba ku je ku yi masa masala Nabi sallallahu alaihi wasallam yake yi irin wannan da wadanda da zama masu laifi ko sun yi abin da ba abin da Nabi yake yi wa sallah yace ku je ku yi sallu ala sahibikum ala akhikum ku je ku dan uwanku ko mutumin ku ku je ku yi masa sallah baya hana a yi masa sallah ba shi ba sai ji ba yau to wannan ukuba ce ko kuma ce jan hankali ne da jan kunne kada wanda kuskure kuma yin abin da yayi don ga shi malam wani ko liman wani yake da bai masa sallah ma wannan ba zai hada masa sallah ba za a yi masa sallah za a kai shi makabarin musulmi a binne shi za a yi masa addu'a bayan bayan mutuwarsa da aka duwa da abubuwa da ake yi wa musulmi za a yi masa da ya mutu kafiri ba
to sai wata mai sako daga jamhuriyar Nijar take cewa malam menene matsayin shafa ruwan zamzam da ake yi wa tofi a ciki a shafa sun siya ɗakin amarya a matsayin kafi da kuma tsari
babu abinda zai tsare ka sai Allah subhanahu wataala shi ya ce a nemi tsarin sa istaiz billah ka nemi tsari da Allah haka Allah subhanahu wataala shi ne mai ba da tsari babu wani abu baya ga Allah da yake ba da tsari shi zamzam an ce a sha shi fa'amu fa'amin wa shifa'u sukmin yana jin yunwa aka dimanci zanzan zai iya zama makofin abinci kamar da abuzar difari lokaci da zo Makka ya zama yana da cikin bakunta kuma gashi so yake game da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ji gaskiyar abin da ake bari labari dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da tabuya to a lokacin bai da abin da zai yake ci sai zanzan yake sha kuma yayi bulbul a haka saraka annabi ce ta'abu tu'min ne sannan shifa'u sukmin ne mutum baya da lafiya akan bashi zamzam ya sha domin ya samu waraka duk wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ana yi amma maganar a sa shi a tsuntsiya a ci za a yi kafi da shi ko a tsaya ne mu tsari da shi wannan ba babu inda aka faɗi haka abinda ake neman tsari da shi shine sunan Allah karanta qula'u zai sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in za mu kwanta bacci mu karanta qula'u zai qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas in tofa ko mu ya shi ko mu na hannu mu shafe jikin mu ko mu tofa sannan mu shafe jikin mu wannan shine abin da yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya ga wani abin da ya tsorata shi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari da Allah daga shedan wanda yake abin la'anta amma ba wai tsintsiya ko wani abu irin wannan wanda duka wani abu ne na molanka ba shi da wani asali a addini
sai wannan take cewa malam idan ya mai tsari akan shimfidar mai sallah shi me ya kamata yayi
to idan yana sallah yayi tsari akan yaron ya kai yana cin abinci to sai ya sauka daga kanta ya karasa sallah a kasa koda a can dangaren kasa ne bayan zai ci gaba da sallah a kan wannan abin din ba so abu ne mai sauki kawai kaucewa zai daga gurin da fitsarin ya sauka ya ci gaba da sallarsa
to ne ke cewa mutum zai iya roƙon Allah ya bashi sauti irin na Annabi Dawud
ya ga ya kyautata masa sautin sa na Alƙur'ani ba laifi abu ne mai kyau ko da ba wai lalle ka sama da Annabi Dawud din bane dai ana cewa ka roƙi Allah da babban masaki ba wai ba zai yi ba ne zai yi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Musa al-Ash'ari cewa da kan utita bi zbara min mazamir ali Dawud an baka dadin murya irin ta annabi Dawud alaihi salam da ke karanta zabura yana da dadin murya har ya zanto ma haka sauran halittu irin su ruwa su da tsuntsaye suna maimaita abin da yake faɗa yayin da yake tasbihi ko yake karanta zabura to saboda annabi ya bi Abu Musa al-Ash'ari ya ce an bashi da dadin murya irin wannan dan karo kai ma baka da dadin murya irin wannan ba laifi bane Allah subhanahu wataala ya baka murya mai dadi kai ma
to sai mai tambaya daga bashi kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda sai sun ga wata suke daukar azumi na Ramadana
azumin watan Ramadana ba wata ka ce an ga wata ba ba inda aka ce dole sai an ga wata ko mutum sai ya gani da kansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi wa yaqulu alaikum fafturu lahu salasi wato idan annabi yake cewa subu li ru'yatihi ku yi azumi dan ganin sa ba wai in kun gan shi ba ba lalle mutum ya gan shi da kansa ba kila ba mutum ba mai gani ba ne kila makaho ne baya da gani wanda aka ce ku yi azumi dan ganin sa ma'ana idan ya tabbata wasu daga cikin su sun gan shi ko mutum shi ya gan shi ko wani ne ya gan shi wanda yake adali ana karbar shaida su suka zama su su bi kamar da yazo cikin wani hadisi fa in shahida shahidan fa sumu aftiru idan masu shaida biyu suka tabbatar cewa sun gan shi da ku yi azumi kuma na aji azumi ne ko aji azumi to wannan shi ne abu hanya ta farko shi ne a samu wasu mutum biyu adalai tabbatar da cewa sun gan shi yayin bincike a tabbatar da adalcinsu mutane ne na kirki na ƙwarai waɗanda za a iya karɓar maganarsu sannan kuma shugaba in ya gamsu da wannan ya sanar shi kenan sai ya tashi da azumi sau haka ka gan shi ko ba gan shi ba wannan ba bai taso ba ba wai sharaɗi ba ne kowa sai ya gan shi inda haka ni to da yawa mutane ba su yi azumi bari ba kowa ne yake iya duba watan ba ba kowa ne yake a inda zai gan shi ba kowa ne yake da inda zai gan shi ba ba kowa ne yake da lokacin da zai je ya duba wata ba sau haka aka ce kawai a tabbatar da ganinsa daga mutane guda biyu a mutattu da aka samu sun gan shi shikenan sai a sanar ya so sai a tashi da azumi wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu da zamana a saman arifa take a da take da wani abu da zai hana a ga wata ko wata ko wani kura ko hayaki ko hadari ko wani abu da zai iya rufe sararin samaniya watan ba zai gani ba to a wannan lokaci annabi ce to sai ku kaddara ko sai ku cike watan Sha'ban 30 to in aka yi duba abin nan a dare na abin nan na 29 ba a gan shi ba to sai ciki a 30 ka kara tashi sannan kuma kashe gari sai a tashi da su daban waɗannan su ne hanyoyi guda ne kaga shi wannan ba maganar ma wani ya gani ce fa in umma alaikum to aka rufe muku sararin samaniya da wani abu da ya shiga tsakaninku da ita ba kwa ganin abin da yake cikinta فرب صلى الله عليه وسلم فاق دروس 30 وفاق فأكملوا عدة 30 سيكو تشكى عدد متن شعبان تشكى 30 كنا سيكو تاشي لازمي باين تشكى سام وانا سولي هنيو يندا اكي تبتن اجل نتا ما متن يشي في سي اغالي لكانسا او فاتشوا سي واسو متاني سولي سي سنسن غني كو كما وتقنجيا sai kungiyarsa ta gani sannan zai azumi wanda duk ya saba koyarwa ta musulunci ko kuma mutum ya ce shi bai yadda da shugabancin masu fadar abin da bayan ko su ne shugabanni na al'umma kamar mu a nan a ce abin da mai alfarma sarkin musulmi shi ne yake da haƙƙin karɓi shaidu sannan a tabbatar da ganin wata sannan kuma a sanar da ku ina tashi da azumi ya ce shi bai yadda da wannan ba kungiyarsa za ta ba shi umarni ko wani limamansa ko wani shugabansa to yana saba wa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kawo tafarraka da rarrabuwa wanda musulunci ko baya sarta Allah subhanahu wataala ya hana mu'minai su rarrabu a tsakaninsu su zama kungiya Allah ya hana wannan wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu bari ma jaatuhum albayyinat ce kakku zabo kamar wanda suka rarrabu suka sassaba bayan kuma hujjoji bayyananu sun zo musu haka baya dacewa mutane su bai da ganin wata ya zama siyasa idan kana tare da wasu mutane kai kana dasawa da su sun ce sun gani ka dauka kuka bata ka ce ka daina yadda da ganin mutan su koma kuma ka hada kai da wasu daban zama na aikin ganin wata ya koma siyasa ya koma wani abu na kana shiri da mutane ko baka shiri da su duk wannan shi zai kawo tafarraka a cikin al'umma wanda kuma ba san shi ba haka ake so ba
to sai wanda yake cewa malam mahaifinsa ne ya kasance yana shiga rigima yace tun yana yaro mahaifin nasa yake shiga gidan yari yace zaka kai ma shi yake yin belin sa idan an kai shi dan yace sun yi daina rigimar kuɗi ya kasa dainawa kuɗin da yake cewa sun karfin su arzikinsu su iya biya masa shi ne suka yi kishara cewa idan aka kama shi ba su kara yin belin sa ba za su bar kotu ta yi masa hukunci to shi ne yake cewa malam shi kansa belin nasa ma da yake yi yana tsoron wata shi ma kai ya je a hada da shi shine yake cewa addinance idan suka kiyin bayin nasa sun yi masa adalci.
To adalci in adalci yake so su yi masa shine a hukunta shi gurgurdan laifinsa. Dan musulunci ba wani abu sunan shi beli. Kai laifi kawai sai su karbe ka sai sun yi belinka, kuma mu daga beli shikenan fa an gama magana. Duk mutumin da ya laifi aka ce an yi belinsa, to karshe za ka shara ba inda take zuwa. Je gobe ji ba a je shikenan sai ka jama har an yi sanyi. Duk kowa ya watsar da maganar. So ta shari'a inda aka kawo kai gaban alkali, shari'a akan yi wa abinan mutum wani rufin asiri ko wani rangwame ko wani abu kafin ta je gaban alkali, musamman in ta shafi haddi. Kuma har ya je gaban alkali, to kuma sai an zartar da hukuncin Allah. Akwai wata mata al-Makhzumiyya, yar ƙabilar Bani Makhzum. Banu Makhzum babban ƙabila ce a cikin garin Makka, ta ce ƙabilar su Abu Jahl, ta ce ƙabilar su Walid ibn Mughira. Ta ƙabila ce dai wacce take cikin ƙabilun Qurayshawa masu girman gaske, masu faɗa a ci a garin Makka wancan lokaci. To sai ya zanto ta shahara tana zuwa gidajen mutane ta karɓi aro na abin amfani. Ta karɓi aro lokacin mayarwa, ya sai take mayarwa, aka yi mata magana sai ce ta san ba ta karɓa ba, ko ma sai ta je gurin wasu sai ta karɓa. In lokacin mayarwa ya bata mayar ba, aka tambaye ta sai ta yi musu, ta ce ta san ba ta karɓa ba. Haka ta shahara tana ta cinye kayayyakin mutane a haka. Daga aro shikenan sai ta cinye, daga aro sai ta cinye. Annabi da ya fito Makka kawo ta, Ayyar sallallahu alaihi wasallam ya mata hukuncin barauniya, hukuncin yanke hannu za a yi mata. Duk da cewa gashi abin daga aro take fara, amma abin ya zama kamar sata ne, za a yi mata hukuncin barauniya. A lokacin ƴan uwanta suka yi ta shigi da fici a kan yaya za a yi a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana, a nemi wato cetonta, wato a nemi belinta, kamar fice a belinta. Gashi kuma maganar ta je gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko a shiga nan a fita nan, ana kowa aka tuntuɓa zai iya wani annabi magana a kan wannan mata a yi sake ta, kada a yanke hannunta, ce shi ba zai iya ba gaskiya. Da ƙarshe dai aka ce su je su samu Usama ɗan Zaid ibn Harisa, shi ne dalilan annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da ya same shi, shi wataƙila zai iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana, saboda yadda yake da fada wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka ya ka same shi ya yi sabu annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ga abinda mutanen matan nan da take aro tana runto, ga abinda suka nema, ko za a duba ga zai yiwu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi sosai, ya ɓata rai, ce ta atashfa'u fi haddin min hududillah. Yanzu kana neman alfarma game da haddi daga cikin haddodin Ubangiji, wato wani hukunci na haddi da ya tabbata kake neman ayi alfarma a cikinsa? Ya ce wallazi nafsi biyade, ko wallazi nafsi Muhammadin biyade, law anna Fatimata binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Shi to na rantse maka da wanda ran Muhammadu yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam, ki hannunsa wallahi ko Fatima ce yar Muhammadu ta yi sata, wallahi sai na yanke mata hannu. Saboda idan ya zanto mutum mai laifi ne har ya ga laifinsa yake gaban alkali, ba magana kuma a yi shigi da fita, a shiga a fita, a ce a sako shi. In ya kai haka, to shi kenan duk wani wanda yake jin ya isa sai ya laifi, ta zai san cewa akwai waɗanda za su tsaya masa a saki. Ba za a yi masa hukuncin da ya kamata a yi masa ba, wanda da a ce ba mai irin wannan gatan ba ne, to da ta yi masa hukuncin da ya dace a yi masa. Duba a damsar sa sai ba da misali da ƴarsa ta cikinsa, ƴarsa da yake so sama da komai, yake cewa bada'atun minni, wani ɓangare ne na jikina, abinda yake faranta mata yana faranta mata, abinda yake ɓata mata yana ɓata mata. Har da haka annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ko ita ta yi sata har aka kawo ta gabana, sai na yanke hannunta. Saboda ba daidai ba ne ya zanto mai laifi ko dai ya cuci wannan, ya karɓi wannan kayan, wannan ya cinye, ko kuma kuna karɓo shi, wannan ma shi ke ƙara masa ƙarfin gwiwa, ya san cewa akwai masu karɓo shi. In ba ya ci, za a je a kwato shi, ko ina za a je a nemo kuɗin nan a sallama mutanen nan, abin ba su haƙuri, in ma kuɗin ba su kai ba, a da jinsu sannan shi kuma a sake shi, ci gaba da abin da yake. Amma in ya san cewa za a hukunta shi, ko aka hukunta shi yaje zaman kasu yaga irin wahalar da ya sha to gobe kuma zai kara kuma kun ce baki shi anan hukun ku bar shi yaje ya mutu a cikin sabon Allah kuma ya zanto kuna da kamashi a cikin abin da yake da sabon Allah saboda wannan ba hukunci bane hukunci ce akwai wani abu da yake so ko ka ki masa kuma kuna da iko ko wani abu da ya kamata ku yi na kyautata masa ku kyautata masa amma da wannan ba magana ce kyautata magana ce ta ya samu damar kyautar da jama'a kuma ya samu daurin gindinku a matsayin ƴaƴansa duk sanda yayi hakan ku za ku ci gaba ku gamsuwa ba ku tashi ba to wannan ba daidai bane ba irin al'ummar mu ba inda za a samu irin wannan zai na ta faruwa
to sai shi kuma ne ke cewa a cikin alqur'ani an bayyana cewa za a iya auren ahlul kitabi yace shi ba nufin kowace kirista za a iya auren koko akwai siffofin su na musamman wanda sai sun cika su wannan shartan kafin a iya yin auren nasu
ana auren ahlul kitabi wato mace wacce ke ba yahudiya ko ba nasariya wato tana addinin yahudanci ko tana addinin kirista amma da sharafin ta zanto katangaggiya ce wato me yake nufi da katangaggiya ba wacce ke shiga mara kyau wacce ke yin wasu abubuwa na rashin kame kai ba wato mace ce wacce ke kame kanta kawai dai abinda zaka ce wannan ba musulma bace amma dai in ka ganta da komai wata kila sai ma ta baka shawara akan wata musulmar wadda bata rike kanta ba to wannan ita ce aka yadda a aura idan har akwai buƙatar ayi auren a irin haka to ita ce aka ce a yadda aura cewa ta'abul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'abukum halal lahum wal muhsanati من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل وإذا أتيتم أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان أقال لا جو المحسنات المحسنة إتجي ما تدى فبتكي من كتنقيا كاممية وانشبات بأسان تدى وسأيو كان بدالا وسأيو كان لشو كنيا أجنى الأمام وانا إتجي أكي يدى أورا ما أبن ما لم يسكي جو عشيني idan akwai musulma tana da buƙatar aure bai dace ba a batta a tafi ana aure wanda ba musulma ba domin wanda take mu'mina tafi wacce ba mu'mina ba wala abatu mu'minatu khairu min mushrikatin walau a'jabatkum ka aure ama mu'mina istafi alkhairi daga aure mushrika ko da ta baka sha'awa saboda ka bace mu'mina musulma babu shakka ba za ka taba hada ta da wacce ba musulma ba sifar al-islam ya'lu duk inda aka ce musulunci ga ni to shine sama wala yu'la alayhi ba fifitar musulunci sai dai shi ya fifita saboda ka in akwai musulmi mata wanda suke buƙatar aure bai halatta samari kuma su karkata su zurga wadanda ba musulmi ba to wannan ana magadar a samu mace wadda ba musulma ba kafin ya fita gaggiya a cikin wannan labar cikin musulmi wa kana neman ka tagaggiya sai ka sha wahala kafin ka samu wacce ke da tsatsiya kammalalliya wacce take za ka ga alamar tsoron Allah tare da ita sai an yi bincike da wuya ake samu ba balle kuma a cikin wanda suke bin wani addini ba musulunci ba saboda haka a yanzu a ce ga wata kamila tagaggiya mu'mina abinda ba musulma ba ahlul kitabi ka tagaggiya abin mai wahalar gaske sannan kuma yawanci abubuwa sukan faru musamman na tasiri saboda a da can akwai daula ta musulunci da ake rayuwa karkashin ta dan mutun ya aure musulma wanda ba musulma ba sun haihu to koda ya mutu fa ta yadda za a yi ƴaƴan da suka haifa a basu tafi wancan addini ka'idar daura ta musulunci ba za ta bari ba amma yanzu ba haka bane yanzu da ransa ma sai a kwace wasu ɗayan abata saboda ka tafi da su coci to kaga nan baka taimaki al'umma ba baka taimaki ƴaƴanka ba da ka zanto ka zaba musu uwar da za ta kai su coci a da can ba zai yiwu ba saboda ana rayuwa ne a ƙarƙashin uwar tutar musulunci idan aka haifi yaro ubansa musulmi ne to shi musulmi ne automatically babu maganar cewa uwar ta dauke shi ta kai shi wani addini ba musulunci ba a yanzu ba haka bane a yanzu za ta iya zuwa ma kotu akan ayyan nata ko ta kwace daga hannunka a miƙa mata ko a zarge ka da wasu abubuwa ko rashin kula ko wani abu ko balle in ka mutu daman babu maganar cewa a kwace su ƴan uwansu ma sai ga sun kasa kwace su ƴan uwanka sai su kasa kwace su daga wajen uwar nan ta su karshe haka ta kwashe su sai ta bai da su wani addini ba addinin musulunci ba kaga an cutar da su to kaga duk waɗannan abubuwa yanzu za su iya faruwa a dacen ba za a yi tunanin faruwar su ba cikin sauki amma yanzu cikin sauki za su faru to wannan yake nuna cewa fiqhun sayyidina Umar da ya rika hana sahabbai su rika auren waɗanda suke kitabiyat a wancan lokacin ba lokacin khilafar Rashida don gudun wasu abubuwa da za su su faru to ballantana kuma yanzu da abubuwa da suke tafiya a baibai a bai da sama ka koma ƙasa ƙasa koma sama saboda haka yana da kyau tun zai yi addini ya samu mai addini cikin musulmi a aura fa alayka bi zati dini taribati yada haka da sallallahu alaihi wasallam ba da shawara
to sai wani ke tamalan idan mutum ya idar da sallar farilla shin yin azkar da ake bayan sallar farilla gaba ɗayan sa shi ya falala ko kuma yin nafila saboda yace kan zo wasu ba sa yin azkar dan duka sai su yi nafila kawai su fita daga masallaci
sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka fara yin azkar bayan ka gama sallah kai azkar da ake yi na bayan sallah sannan daga baya nafila ta biyo baya amma ba wai dan da nan da ake sallama ka tashi ka kama nafila wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba koyarwar sa saboda wanda zai tsaya yayin azkar sannan daga baya nafila wannan shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi nafila daga zarar ya gama sallah ba tare da azkar ba
tumala lai sakar alkai masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kafafen shirin a wannan rana sai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyi guda cikin shirin ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0603 604 1455 ko kuma cika da rashin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook da madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OYL babban malami a tsangarar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kiran Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaruwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.